daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin da Mike gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Niger kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin ya mai kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Dalol da kuma niyya dukkan sa zangon FM kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauraron abokan aiki sahabo Imam Malik ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsin
Alhamdulillah muna godiya ga shi shugaban kasa kware da gaske ga wanga idan habbasawa da na koran wayannan yan ta'adda inda suke
Shugaban kungiyar kabilar Kambari Professor Muhammad Yakubu Auna kan nasarar da hukumomin Najeriya suke ikirarin sun samu kan kungiyar dan Boko Haram Saliu Garba na tafi da shirin da rashin tayi sannan mukam ku sharhi da wasu jaridun Najeriya suka yi karshen mako mu rakare da filin ra'ayi daga bakin mun shi yanzu a gyara zama ga labaran duniya
Assalamu alaikum masauraro ga kuma labaran Sa'a guda kafin a shiga sabuwar shekara kasar Turkiya ta fara girgagawakin mutane da aka kashe a wata mashaya a gaba tekun birnin Istanbul mutane 39 da aka kashe da kuma da dama da suka ji rauni sun fito ne domin murnar shiga shekara ta 2017 to amma wani dan bindiga ya sa murna ta koma ciki lokacin da ya bude wuta ya karkashe mutanen Hararren ta'addanci ya fara zama ruwan dare a kasar Turkiya domin a watan jiya ma tagwayen harin bom da aka kai ya kashe mutane 44 da raunana mutane 164 a filin wasan kwallon kafa a birnin na Istanbul kwanaki 11 da suka shige wani dan sanda ya bindige jakadan kasar Rasha a birnin Ankara yana mai fadin cewa ramuwar gayyace ga hararren da Rasha ke kaiwa akan yan tawaye da kuma farar hula a birnin Aleppo na kasar Syria
a can kasar Syria kuma masu lura da harkokin kasar sun ce daruruwan farar hula ne suke arcewa daga kauyukan da suke kusa da babban birnin kasar Ajiya Lahadi yayin da ake ci gaba da fafatawa kwanaki uku a jere kenan tsakanin sojojin gwamnati da mayakan kungiyoyin yan tawaye da dama da suka hade da suka hada da waɗanda suke da alaka da yan jihadin kungiyar Al-Qaeda da ba su cikin ayyana shirin tsagaita bude wuta a makon jiya fitewar daruruwan mutane daga kwazazzaban barada da shi ma kamfanin dillancin labaran kasar ya bada labarinsa ya shafi kimanin mutane 1,500 waɗanda suke neman mafaka daga hare-haren jiragen saman yaki da makamayin igwa daga rundunar sojan Syria da ta kawata Rasha ana fafata duk da yarjejeniyar tsagaita bude wuta da kasashen Rasha da Syria da kuma Turkiya suka shiga tsakani aka kulla da kaddamar da ita ranar Juma'a an ba da rahoton cewa ana mutunta kaidojin yarjejeniyar tsagaita bude wutan a wasu wurare
to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC jiya Lahadi majalisar tsaron Isra'ila ta yanke shawarar cewa ba za ta mai da gawake yan Hamas da sojojin Isra'ila suka kashe ga iyalansu ba amma ita Isra'ila za ta binne gawawakin majalisar ministocin ta yanke wannan shawara bayan da kungiyar Hamas ta gabatar da wani faifan bidiyo da ke wa sojan Isra'ila Oren Shaul wanda aka kashe a Gaza a shekara ta 2014 ba'a kungiyar Hamas ta rike gawar Shaul da wani soja mai suna Hodar Golden Hamas ba ta baiwa iyalan sojojin gawawakin su ba Faifan bidiyon ya nuna ba'ar murnar ranar da aka haifi Shaul hade da cake da kuma hoton Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da aka yi wa shigar mai ban dariya da ake cewa clown da turanci ya zuwa yanzu dai kungiyar Hamas din bata mai da martani game da wannan shawara da Isra'ila ta yanke ba
Jami'an Amurka sun ce ba su da bayanin cewa an yi satar shiga kamfanin bada wutar lantarki a jihar Vermont da ke arewa maso gabashin Amurka a yayin da suke ci gaba da bincike a wata binciken wata na'urar satar bayanai da aka samu cikin injin mai kwakwalwa irin wadda ake rikewa ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka ta faɗa a ranar Asabar da dare cewa an hada injin mai kwakwalwan din da wayar wutar lantarkin kamfanin Burlington nan da nan ma'aikatar tsaron cikin gidan ta dauki matakin raba injin din da wayar wutar lantarki. Gano wannan abu yasa Amurka ta nuna damuwa akan yadda za a iya satar shiga wani kamfani da masana'antar kasar. Matsalar da aka samu a jihar Vermont ta sa jihohin Amurka da dama suka fara binciken ko ana satar shiga kamfanonin su ko masana'antun su. To amma shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yana ci gaba da nuna tababar ikrarin da hukumar laƙin asirin Amurka ta yi cewa kasar Rasha ta shishige a zaben shugaban Amurka ta hanyar satar shiga injin mai kwakwalwa. Labaran duniya kenan a gaban ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, kungiyar ƴan kabilar Kamba a jihar Niger ta gudanar da taron ta na shekara-shekara a garin Agora da ke jihar Niger inda aka tattauna muhimman batutuwa da suka hada da haɗin kan ƙasa da kuma nasara da gwamnati take samu. Ga Mustafa Batsari da ci gaban rahoto.
Farfesa Muhammad Yakubu Auna shine shugaban kungiyar ta Kambari a Najeriya.
Alhamdulillah muna godiya ga shi shugaban ƙasa kware da gaske ga wanga idan habbasawa da na koran wayannan yan ta'adda a inda suke gaskiya kokari ne kware da gaske mun ji dadi.
Shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kano wanda jigo ne a cikin kungiyar ta kabilar Kambari Kanal Aminu Isa Kwantagora ya ce duk da nasarar da aka samu a yaki da kungiyar ta Boko Haram akwai abin da ya rage.
An ci nasara da yakin Boko Haram a tiyata na yaki. Yanzu ya rage a nemi shugabannin su hakobe a zauna da su su yi hankuri su faɗi menene su san cewa Najeriya da tafi karfin kowane mahallu.
Wannan nasarar bai isa ba a ce kuma sai an nemi shugaban su tunda Babatun Sulu yasa aka ci nasarar ba.
Kaji Shekau ya hito me yace?
Yace yana nan daram.
To kaji an gama.
A can gefe guda kuma mahalarta taron ne suka yi korafi akan halin rashin ababen more rayuwa da suke fama da shi. Da farko ga shugaban matasan kabilar ta Kambari Balabi Tajir.
Yanzu nan wurin yanda yake nan wallahi ina ga maka in ba irin ku da samu guda masu ruwa nan ba. Wani in ka ga mishi akwai lokaci ga mai irin wannan abu ba sai da ya ji shi a takarda. Amma ya leka da ya kawarafin nan ba zai yadda yake tara ba. Ga irin wannan taron yana fada ma duniya don su zo a za a dibi irin yanayin da muke ciki kaga zai taimaka mana.
Shi ma shugaban karamar hukumar ta Agwara dake cikin jihar Niger Honorable Jafar Muhammad Ali ya ce matsalar rashin gada a kogin Zamare na ci masu tuwo a ƙwarya.
Wannan gada idan Allah ya sa aka yi ta daga nan har Benin Republic zuwa Ibadan dukka ba wani wahala komai zai tafi. Saboda haka wannan maganan gada da hanya abu ne wanda yake da muhimmanci gare mu kuma na neman alhurma gwamnati ta sa hannu a ciki.
Makaɗan gargajiya na kabilar Kambarin dai sun baje kolin su a taron. A ƙarshen taron dai an kaddamar da wani littafin da aka rubuta a cikin harshen Ingilishi wanda ke ɗauke da tarihin kabilar ta Kambari da a yanzu aka bayyana cewa yawan su ya kai miliyan 6 a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ragai da Mustapha, za mu kawo muku shirin da rashin ta yi kamun nan sai ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
Yeah.
Ana tare sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Salihu Garba da shirin mu na gaba.
Kudi a kashe kuka hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kudinka, ka shawuya ka sami kudinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu kuma da shiga sabuwar shekara. Allah ya bamu lafiyar jiki da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke muku maraba da sake kasancewa a wannan filin namu. Yau za mu duba baya mu tunawa kan abubuwan da muka kawo muku, kamar yadda Malam Bahaushe ya ce, waiwaye adan tafiya. Bara kasar Najeriya kamar wasu kasashen duniya ta yi fama da tabarbarewar tattalin arziki wanda ya jefa jama'a kasar cikin kuncin rayuwa. Shirin da rashin tayi ya kawo muku masana daban-daban akan tattalin arziki da suka yi mana bayanai da dama akan yadda za a shawo kan lamarin. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muka kawo muku. Na farko shine Alhaji Khalid Ismail wanda ya bada shawarwari yana cewa
abin da yake da ban mamaki a cikin tattalin arzikin Najeriya akwai wani bangare da ba a kallon shine bangaren arts and culture. Wanda anan ake tela, anan ake hula, anan ake takalmi design, anan ake duk kayayyakin da ake a Najeriya matasa ke yin su. To wurin nan kuma da mutane na da kuɗi wanda ke da riga uku zai iya siyan biyar. Uku nan da zai ƙara an samar da wani aiki ne. To haka za a zauna shugaba Buhari ya gaggauta samar da committee da zai zauna ya fitar da Marshall Plan. Musamman da yake an sa Solomon Dalon a matsayin minista na matasa da a kwallo akwai aikin yi, a drama wasan kwaikwayo akwai aikin yi, a kasuwa ta yaya ba za a sa manyan ƴan kasuwa duk wanda yake da jarin kaza a ɗauki mutum ɗaya a bashi a matsayin yarinsa a gwamnatance ba. Manya-manyan kasuwoyin duk Najeriya da ƙarfin tsiya kowane ɗan kasuwa a bashi mutum ɗaya a raba zaman banza tunda wani bai da hanyar da zai je ne. Sannan kafin a basu a shirya musu training su san abin da za su je su yi. Wannan a wasu kasashe an gwada. Kuma a ƙarshe ina kiran hankalin musamman mu masu sharhi waɗanda muke ba gwamnati shawara, mu ma sai mun canza salo banda bambanci. Gaskiya ta zo a faɗe ta. Su ko mahukunta su gane cewa ana faɗa musu ne ƙasar nan namu ne. A jiya wata gwamnati ne, a yanzu gwamnatin mutane ne. To gwamnatin mutanen nan suna da aiki ja wajen samar da ayyukan yi. Duk kasafin kuɗin duniya da aka yi an yi shi da girgira sabon aiki. To idan kai kasafin kuɗi ba sabon aiki, to wannan gwamnati ta kasa. To gwamnatocin jihohi su sani, gwamnatin tarayya ta ƙara sani akwai nauyi mai girma. Ba wai aiki ne na white collar job zan zo zauna office ba, ba shine aiki ba. Aiki shine sana'o'i wanda za su ta haɓaka kuma suna taimakon tattalin arziki da haraji.
Shima Alhaji Kasimu Kurfi sharhi yayi akan taron tattalin arziki da shugabannin Najeriya suka yi.
Na farko dai shine kamar yadda ka sani, shi arziki yana bi ne a duk duniya an maida ta zama tafin hannu, inda duk ta ga dama nan arziki ke shiga kuma ya faɗaɗa.
Kwarai.
To in ka diba shekarar da ta wuce ta hijira 2015,
to
tattalin arzikin da ake shigowa a nan ƙasa a zuba shi sai da ya faɗi ƙasa da kishi 54%.
Ƙasa da nawa?
Kishi 54%.
Ya faɗi.
Misali, hijira 2000 a kudin da ake kira direct foreign investment wanda suke shigowa su sa kudadensu.
Da ka waje.
An saka mana biliyan 20.8.
To.
Amma kira 1215. Sai kudin nan suka yi ƙasa suka dawo biliyan 9.6.
Kacal.
Kacal. Kaga mun yi asarar kishi 54.
Kwarai.
to kuma ana ganin abin zai ci gaba wannan shekarar
dan me zai ci gaba
ai abin da ke sa mutanen kasuwa suna suba kudi shine ka zo musu da mafita cewa a yadda za a mutum ya shigo da kudin shi kuma ya juya ga yadda zai fita wannan hanya har yanzu ba a bude da ta ban yadda za ta gamsar da mutanen kasashen wa turka shigo da kudaden su
oh kana cewa gwamnati ba ta fada da hanyar da mutanen za su iya kawo kudin su ba
ba a yi ba
menene gwamnati ba ta yi ba kamar me da me misali
abin da ke sa mutanen kasoji suna shigowa da kudi akwai abin da muke kira economy policy to ka zauna ka yi dinga-dinga ga abubuwan da kake so ka yi ga kuma ta hanyar da kake so shigo
eh
wannan yanzu baka da wanda zai yi to ce ma ga dinga-dinga inda gwamnati take son a shigo da kudin nan ga yadda za a shigo da su bari mu baka misali fannin noma din nan gwamnati tana cewa dole a fara da fannin noma wannan matakai ne gwamnati ta zo da su wanda sai da mutanen kasar waje su shigo da kudaden su sa a fannin noma cewa kuma za su ci riba kuma za su iya ci riba su
wato kana nufin ba a kayyade ko kuma a yi bayani dalla-dalla
gwamnati ba ta daidaita su ba yadda
su
zo da su filla-filla kowa ya karanta ya gama fita
yawa
tattalin arzikin ana cewa muna da abun nan tattalin arziki na kasa wanda za a iya tonowa kala-kala
ma'adanan kasa
amma ina yake ga wani tsari ne gwamnati ta zo da shi wanda in ka bota shi a faifai mutanen kasa waje za su yadda su gamsu da cewa lallai Najeriya shi ne za ka shigo ka sa kudinka kai wannan fannin so abu wuce ka ce ga abin da kake so ya kamata ka biyo shi da dokoki wanda za su gamsar da mai shigo da kudin shi ce lallai nan ne mafita wannan shi ne matsalar mu guda
ɗaya kenan
na biyu kuma da lokaci shi wanda zai shigo da kudin shi zai shigo da kudi ne wanda ya raba to yana da wuya in ce ma ka shigo da dalar amma zan saye ta akan naira 200 a farashin gwamnati bayan a waje za ka iya saida ta 300 zuwa 400
a waje
kaga wannan zai rinna mai shigo da kudin shi shigo da kudin shi don shi ba naira zai shigo da ita ba ko da ko kai mai alƙawarin cewa idan ka ci riba ka in za ka yi ta kuma yadda ka shigo da ita haka zan saida ma amma matsalar ba wannan ba tabbaci ba ne ba ina iya shigowa da kudi na yanzu na karyar da su na saida ma 200 maimakon in saida shi 300 ko 400 gobe ina son in hito ka ce baka da kudi to kaga kenan in ina son shi a wannan lokacin sai na koma waccan farauniya hanyar inda zan saya in hidda shi kuma in zan saye shi zan saye shi da tsada
na ƙarshe shine Alhaji Adahama wanda yayi batu akan haɗin kan jihohin arewa dangane da kasuwanci
mu dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu maganin man fetur mu dauka ma babu shi me mafita muna da aikin noma muna da gida muna da auduga muna da riɗi muna da abubuwa muna da hanga fighting commodities wanda a gaba ɗayan su abinci ne maganin yunwa ne tunda muke da waɗannan bandun ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakwalo su zabi mu kai wani gu amma ga na gida mu samar da kasuwar gida to muhimmin al'amari shine mu nemi haɗin kan gwamnati mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayan mu kuma mu je mu siyo a wurin manoma mu sarrafa shi mu kai kasuwa amma mutukar ba za a sai kayan da aka yi a Najeriya ba to dole fa sai an siyo daga wani guri nan bukatar dala za ta taso kudin mai ne zai taso to babu kudin mai babu dala sai kaka
za a yi cewa baka karin goya misali a kafa yanci yadda mutane suka dauke
to ai na ji daɗi ne saboda matasa ne maganar al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne idan mu yayyensu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su sun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan kuma sun nuna mana cewa siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba shekara 16 aka yi ana siyasar jam'iyya zalla mu a arewa mu muka rasa aka zo ana siyasar kuda a arewa muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu gaskiya shi in yi tafi neman in yi tafi farauta in yi gano wani abu tafiya yake wagaya ya zo ya dauki yan uwansa a dauki mushin da aka dauka ko halal ne ko haram a dauka a kai gida amma shi dan arewa in yi je samu mukami siyasar guda yake shi zai ciye dimdima ya zo ya yin kayafa mutane yana ba su su neme shi sarasa ya tafiyarsa mu yanzu so muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki matasan mu su yadda cewa yanzu kudin mai ya kare kudin da ake basu ana basu kudin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu to yanzu zamu ga suwaye shugabanni shugaban da zai nemo kudin da zai aiki da shi mu a gurin mu shine shugaba
ka dade kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce amma kaman mutane masu ra'ayi na kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke ba ku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa wai yanzu ai shekara ɗaya da canja gwamnati yaya alakar wacin alƙibla da kuke so arewa ta kalla da kuma yadda gwamnoni yanzu suke kallon wannan tsari na
to ai da ma gwamnonin da da aka yi na arewa ai su suka murkushe arewa ko suka taimaka wajen murkushe arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai akwai kudin mai to yanzu gwamnonin yanzu na wannan shekara ɗaya babu kudin man saboda haka yanzu zamu tantance wani gwamna ne mai kwazo wani gwamna ne dan abin da isa mu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda Buhari yake yanzu to shi a garin sa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugan Najeriya a asibitoci a sai bargunan da aka yi a Najeriya a makarantu a sai man da aka yi na gida da anguriya a ce shi za a ciyar da ma'an makarantar mu shi za a sai ciyar da duka wanda gwamnati za ta yi gwamnati ta fara sa kudinta tana sayan kayan da aka yi a Najeriya
da abin da yasa nema wannan magana shine mutane dama sun yarda cewa abin da gwamnatin tarayya za ta yi ba lalle ya tasiri ba idan ba su tafi layi daya da gwamnoni ba tunda yawancin tattalin arziki na ƙasa wanda yake taɓa talaka kai tsaye yana hannunsu
to ashe yasa na gaya maka yanzu zamu tantance su waye shugabannin ƙwarai sai koyi da shugaban ƙasa Buhari yana kokari ya farfado da masana
to jama'a kaɗan kenan cikin abubuwan da muka kawo muku a shekarar 2016 da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan shirin na shekarar 2017 yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti ni Salu Garba ke muku fatan alheri a wannan sabuwar shekara da Ubangiji Allah ya kawo mu cikin ta
Sakon sabuwar shekara da shugaba Buhari ya aike wa 'yan Najeriya yana daga cikin batutuwa da wasu jaridun kasar suka mai da hankali a kai.
Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Daily Trust wacce ta dauko labari kan sakon sabuwar shekara na shugaba Buhari. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bugaci tsagerun Niger Delta da 'yan kungiyar Shi'a su rungumi zaman lafiya maimakon fito na fito da hukumomin tsaro musamman ga tsagerun Niger Delta. Shugaban ya ce ya dace su rungumi ɗabi'ar tattaunawa maimakon kai har-har kan cibiyoyin man fetur. Shugaban a sakon nasa na sabuwar shekarar miladiya ya bukaci 'yan Shi'a su rika mutunta dokokin tsarin mulkin Najeriya don gwamnati ba zai yi tabar wasu na kirkiro ƙasa a cikin ƙasa mai 'yancin kai ba. Hakanin shugaban ya juya kan jami'an tsaro da umurtarsu su duka amfani da ka'idojin doka wajen ɗaukar mataki kan nau'o'in waɗannan 'yan Najeriyan. Hakanin jaridar ta kawo labari kan nasarar da sojojin Najeriya suka ci akan Boko Haram. An miƙa wa shugaba Buhari tutar helikwatar Boko Haram. Babban hafsar rundunar sojan ƙasa ta Najeriya, Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai, ya miƙa tutar da aka ɗauko daga Camp Zero, helikwatar ƙungiyar Boko Haram da jami'an Najeriya suka ce sun ƙwace daga 'yan ƙungiyar. Wannan na ƙara ƙarfafa ayyana nasara kan 'yan ƙungiyar da hukumomin Abuja suka yi. Sai kuma jaridar Leadership da ta kawo labari kan takaddamar muƙamin muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Magu, ba mu kori Magu ba. Gwamnatin Najeriya ta musanta labaran yanar gizo da ke cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kori shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Ibrahim Magu daga kan muƙaminsa. Musantawar daina kunshe ne a sakonnin dandalin Twitter da mai taimakawa shugaban kan yaɗa labaru Garba Shehu ya fitar. Ita kuwa jaridar Banga ta kawo labari ne kan matakin da shugaban Amurka Barack Obama ya ɗauka kan Rasha. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya kori jami'an diplomasiyyar Rasha 35 da rufe wasu gidajen 'yan diplomasiyyar don zargin kutse cikin lamuran zaben shugaban Amurka da Donald Trump ya lashe. Hakanan Amurka ta ƙara takunkumi kan ƙasar Rasha bisa wannan sabon zaman doya da manja da suka shiga. Rasha a nata ɓangaren ta yi buruz da wannan mataki da nuna ita ma za ta ɗau matakan ramukan gayya. Ana ganin shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump na hulɗa ta ƙudda-ƙudda shugaban Rasha Vladimir Putin. Ita kuwa jaridar RISD ta ba da labarin barazanar da shugaban Gambia Yahya Jammeh ya yi, inda take cewa Yahya Jammeh ya kushe ECOWAS. Jammeh, wanda ya ƙi sauka daga kujerar mulki bayan ya sha kaye daga Adama Barrow, ya zargi ƙungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS da neman haddasa yaƙi a ƙasar. Ita kuwa jaridar Punch ta ba da labari ne mai taken gano kayan sarkin ɗan sandan da aka kashe. Rundunar soja ta shida da ke Port Harcourt a kudu maso kudancin Najeriya ta ba da labarin gano kayan sarki na jami'in 'yan sanda DSP Alkali Muhammad da 'yan banga suka kashe da hadiminsa a maimaita zaben jihar Rivers. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Ƙarfe 2:27 sashen Hausa na murya Amurka ke magana. Ga filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum, mai magana kai kansila dan Modi Mandir shagar lokacin Sokoto, Najeriya. Ina taya al'umman musulmin duniya murnar sabon shekara. Allah ya maimaita muna, Allah ya kawo mu gwamnatin Najeriya da wannan jihar Sokoto mafita ta taimaki talakawanta. Alhamdulillah, dan Modi kai kansila Mandir shagar lokacin.
Mai magana Hamisu Mogal Daura, rijiyar tafi jahar Kudu, kobar Kudu Daura, cikin jihar Katsina. Ina kira ga mai girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari, dan Allah dan Annabi ka daina ba gwamnoni kuɗaɗe domin su taimaki talaka. Na rantse da Allah ba su taimakon daga su sai ƴaƴansu. Mu dai shugaban kasa Muhammadu Buhari mun san kana mana adalci, amma wallahi Allah gwamnonin nan ba su tausaye mu, ba su da imani yawancinsu. Dan Allah dan Annabi ka dinga mana kokari daga sama, abin yana zuwa gurin talaka, amma na rantse da Allah wannan gwamnonin yawancin su ba su da imani. Ina maka fatan alkhairi shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari, ka ga Hamisu Mogal Daura, rijiyar Dadi kofar Kudu, jihar Katsina.
To ma dalla, mun zo ga shirin mu na karshe, labarai wannan karon a takaice.
Sa'a guda kafin a shiga sabon shekara, ƙasar Turkiya ta fara kirgagawokin mutane da aka kashe a wata mashaya a gabar tekun birnin Istanbul. A can ƙasar Siriya kuma, masu lura da harkokin ƙasar sun ce ɗaruruwan farar hula ne suke arciya daga ƙauyukan da suke kusa da babban birnin ƙasar a jiya Lahadi, yayin da aka ci gaba da fafatawa kwana uku a jere kenan tsakanin sojojin gwamnati da mayakan kungiyoyin 'yan tawaye da dama da suka hada waɗanda suke da alaka da 'yan jihadin kungiyar Al-Qaida da ba su cikin ayyana shirin tsagaita bude wutan da aka yi a makon jiya.
To madalla, a gaishe ki da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan hanzi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye, ciki har da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam da Yusuf Aliyu Haran da yake shiryawa ya kuma gabatar. Kamannan a madadin Jummai da ta yi gabatar da shirin, da Solomon Abu wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye, mu da ma injiniya Charles Halls da ya riga masa, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.